sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga sashen Hausa na Abuja kan mitoci 6:21:25 sai kuma ta duniyar gizo a biyo.com ko sashen Hausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Salehu Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan sakamakon taron tattalin arziki a birnin Paris da shugaba Buhari ya halarta.
A samu yadda za a samu kudade na musamman su farfaɗo da tattalin arzikin Afirka wanda ya faduwa ba a taɓa ganin faduwarsa a cikin shekara 25 da suka wuce ba.
Ɗaliban kwalejin gandun daji na Afaka a Kaduna da suka samu ƴancin su daga barayin mutane na cewa za su ci gaba da karatunsu.
Ni ne farkon mutum da aka kama a makarantar. Lokacin ina zama a waje suka zo suka rata min bindiga a kai suka tambaye ni ina jiran mata. Yau Allah ya share mana hawaye.
Tsangayar muhalli ta jami'ar Bayero da haɗin gwiwar jami'an BAD sun kafa kimiyyar samar da lantarki ta makamashi. Jamhuriyar Nijar kuma ta kafa cibiyar 'yan sanda don gadin kan iyakar Najeriya ta yankin Ilela da Birnin Kwalli. Muna da shirin yanayi da muhalli. Duka mun wannan sai an saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya sanar da shi jiya Alhamis cewa Israel ta amince da tsagaita wuta ba tare da sharadi ba tare da kungiyar Hamas. Yarjejeniyar da aka shirya za ta fara aiki karfe 2 na safiyar yau Juma'a a gogon yankin. Za ta dawo da kwanciyar hankali ga Isra'ila da kuma Gaza. Kungiyar Hamas ta harba rokoki zuwa biranen Isra'ila daga Gaza tun ranar 10 ga watan Mayu saboda abin da ta kira take haƙƙin da Isra'ila take yi akan Falisɗinawa a birnin Kudus. Isra'ila ta mayar da martani da harba manyan bindigogi da kai har-har ta sama akan shugabannin Hamas da kayayyakin kungiyar. Kasashen duniya suna ta Allah wadai da matakin Isra'ila saboda rusa dogayen gine-ginen bene da kai hari sansanonin 'yan gudun hijira na auna sauran wurare wanda ya yi sanadiyar kashe rayukan farar hula da yawa. Shugabannin sojan ƙasa Afirka da sojojin Amurka sun shafa shekaru 11 suna haduwa duk shekara a taron sojin Afirka na ƙasa wanda ake gudanarwa na tsawon kwanaki 4 inda kungiyar take tattauna barazanar tsaro a nahiyar. Da kuma yadda waɗannan sojojin haɗin gwiwa za su magance barazanar tsaro tare. Kwamandan sojojin Amurka na kudancin Turai a Afirka, Major General Andrew M. Rowling ya ce, tun daga wannan lokaci yanayin tsaro ya canja sosai, kuma haka ma irin hanyoyin da sojoji suke yi na ƙoƙarin ci gaba da fuskantar barazanar. Taken taron na farko da aka yi a Washington a shekarar 2010 shine ginawa da kuma ɗorewar dangantaka mai ƙarfi. Taron na wannan shekara an yi shi ne ta yanar gizo a wuni guda ranar 19 ga watan Mayu wanda wakilan sama da kasashe 40 suka halarta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan jami'an diplomasiya a Amurka da jami'an tsaro sun magantu kan damuwar cewa janye sojojin Amurka da dakarun haɗin gwiwa daga ƙasar Afghanistan zai iya haifar da ɗamar ido. Inda suka gaya wa 'yan majalisa cewa akwai dalilin da suka yi imani da shi cewa ƙasar ba za ta sake zama wata tunga ta kai har-haren ta'addanci kan Amurka ba. A bahasin da suka bayar jiya Alhamis a gaban 'yan majalisa a Washington, jami'an sun yarda da cewa duk da yake babu tabbas akan abin da zai biyo bayan ficewar sojojin Amurka, amma ƙoƙarin da ake yi ta bayan fage ya nuna yana aiki. Jakada Zalmi Khalilzad, wakilin Amurka na musamman game da sulhu a Afghanistan, ya gaya mambobin karamin kwamitin majalisar wakilai da ke saka ido kan tsaron ƙasa cewa akwai ci gaba, sai dai bai yi ƙarin bayani a zaman wanda ba na sirri ba ne. A wani zaman na daban na sauraron bahasin da aka yi a gaban kwamitin kula da ayyukan sojoji na majalisar dattawa, jami'an tsaron sun ba da tabbaci na ƙashin kansu. Manzon Amurka na musamman a Yemen ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ta gagaba takunkumi kan jami'an sojan Hutu guda biyu da ke jagorantar farmakin da Iran ta haɗa kai don kwace yankin Marib mai arzikin iskar gas a Yemen. Tim Lendakin ya buƙaci kungiyar da take faɗa daga wancan da Saudiya ke jagoranci na sama da shekara 6 da su kwantar da hankali kuma su mai da hankali wajen tattaunawa kokarin da Amurka da Majalisar Dinkin Duniya suke yi a tsagaita wuta da ake bukata don kawo karshen yakin wanda ita ce babban manufar harkokin kasashen waje ta gwamnatin Biden ya kuma buƙaci kawancen sojojin da Saudiya ke jagoranci da cire duk wani takunkumi kan tashoshin jiragen ruwan Yemen da filayen jiragen sama dan sauƙaƙa abin da Majalisar Dinkin Duniya ta ce shine babban rikicin bil'adama a duniya. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaice ta ce daga kafin COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech suka hada yanzu za a iya ajiye shi a yanayin sanyi ya jima ba kamar yadda aka buƙaci a yi a baya ba. Hukumar kula da magunguna ta gwamnatin tarayya Amurka ta faɗa a ranar Laraba cewa za a iya ajiye rigakafin guda 2 a cikin firinji tsakanin yanayin sanyi maki 2-8 na ma'aunin Celsius har tsawon wata guda bayan an narkar da rigakafin ba kamar yadda a baya aka takaita lokacin ajiyar zuwa kwana 5 ba. Hukumar FDA ta ba da umarnin a ajiye rigakafin na Pfizer a yanayi mai tsananin sanyi har zuwa ƙasa da Celsius 80 a lokacin da ta ba da amincewar gaggawa na yin amfani da rigakafin a watan Disambar bara.
Labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. An kammala taron tattalin arzikin Afirka da aka gudanar a birnin Paris bisa jagorancin shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron. Shugaba Muhammadu Buhari da wasu shugabannin Afirka na daga cikin mahalata taron. Ga rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada tabbaci ga kungiyoyi da kasashen duniya masu sha'awar su zo saka jari a Najeriya cewar gwamnati ba za ta canja ko yin gyaran fuska ga ka'idodi da sharuɗin da aka shimfiɗa wurin kawo jari ko yin mu'amala da waɗansu 'yan kasuwa da za su shigo su yi Najeriya wurin bunƙasa tattalin arzikinta ba. Ya ce wannan matsayin shi na da muhimmancin gaske domin ya kwantarwa da masu saka jari hankalinsu cewa Najeriya ba ƙasa ce da ke canza tsare-tsare ko sharuɗa da ka'idojin saka jari ko yin kasuwanci a cikin ƙasar ba bayan masu saka jari su ne da sun shigo. Malam Garba Shehu kakaki ne a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ke tare da shugaba Muhammadu Buhari a tawagar da ke halartar wannan taro na ƙasa da ƙasa da ƙasashen Afirka suke halarta domin bunƙasa tattalin arzikinta ya mun ƙarin haske dangane da irin bayanai ko manufofin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar a lokacin da ake gudanar da wannan taron inda yake cewa.
To ka san dama shi wannan taro dan an yi shi ne dan a samu yadda za a samu kuɗaɗe na musamman dan su farfaɗo da tattalin arzikin Afirka wanda ya faɗuwa ba a taɓa ganin faɗuwarsa a cikin shekara 25 da suka wuce ba. To ita Faransa yanzu ta gabatar da bukata kamar bankin IMF din nan akwai kuɗaɗe wajen biliyan 560 da suka ware a cikin kuɗin duka biliyan 34 ne aka ce za su zo Afirka. Macron ga cikin wannan sanarwa na gaggawa su masu arziki kasashe masu arziki aka ce su su rage a nasu a turo shi Afirka banda ga maganin allurar nan kamar yadda nake gaya maka a kawo ta a baza ta Afirka ba wasu a ce su kasashe da suka ci gaba su za su ci modern wannan abubuwa banda haka sai magana ta ita kanta tsaro da aka faɗa haɗin kai a tsakanin domin a yi maganin ta'addanci tare da gudunmuwar kasashe irin Faransa da suka samu ci gaba akan yayi akan makaman yaki da horo na jami'an tsaro.
To Malam Garba maganar tallafi na bashi shugaba Buhari mun gani a bayanin da ke fitowa cewa ya nemi a soke basu suka kuma a sake tsara wasu sababbi don tallafawa Afirka musamman daga barnar da cutar corona ta yi mata fa.
Bukata ce yanzu aka gabatar tunda bankunan nan su bankin duniya su IMF ita majalisa kowa ya zo wannan taro saboda haka yanzu ne tuni aka gabatar da bukata a gare a kaje su sun ci da kuɗi su kuma ya kamata su tattauna su ga me za su yi akan wannan abu amma muna sa rai cewa goyon baya da ake samu Amurka Turai da su Faransa da ke ta wuce gaba kan wannan a lallai in Allah da za a samu ci gaba za kuma a samu kyakkyawan sakamako a kan wannan bukata da aka gabatar musu.
Malam Garba Shehu kenan babban jami'in labarai na shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi tura tarho daga kasar Faransa. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A Kaduna ɗaliban kwalejin gudanar da gandun daji na afaka da suka samu ƴancin su daga hannun barayin mutane sun lashi takobin ci gaba da karatun su. Isa Lawal Ikara na dauke da rahoto.
Daliban kwalejin da suka kwashe sama da kwanaki 50 a hannun ƴan bindiga dai sun samu karama ta musamman daga Dr. Ahmad Gumi wanda yace an yi wannan karama ne domin ƙara ƙarfafa daliban don su ci gaba da karatu. Ko da ke dai ɗaya daga cikin iyayen daliban ta ce a gaskiya su kansu iyayen suna buƙatar a ƙarfafa su saboda damuwar da suka shiga.
Sunana Kafin Sale, ɗaya daga cikin iyayen da aka fice. So muna cike da farin ciki.
Wannan ƙarfafawa za ku a ƴan kuwa da ake ganin kamar fargaba za ta isa su ji kamar kasu koma karatu.
To, ai mun sai yanzu dai namu za mu yi kokari mu ga yanda za mu kai su abin nan psychology su gansu sannan mu iyayen mu dinga muna ta ƙarfafa su. Don ko mu ma iyaye ma ba da sauki bane inda ka san kaka yaronka abu ya faru da shi ai ba za ka so ka abu ne ka sake kame da shi wurin so mu ma iyaye ma muna kan karfafa junan mu ne sannan kuma yaran ma su ma muna kan karfafa su
duk da wahalar tafiya da yunwa da barazana da bindigogi dai daliban kwalejin sha'anin gandun dajin sun ce za su kokarin ganin sun ci gaba da karatu
sunana Rejoice John mun dai godewa Allah yanda mun fita lafiya ba wanda an kashe a ciki
za ki koma makaranta yanzu
eh zan koma akwai tsoro din amma dai Allah ne kawai zai kiyaye mana
sunana Sunday Rido ni ne farkon mutum da aka kama a makarantar lokacin ina zama a waje suka zo suka rata man bindiga kai suka tambaye ni ina girin mata
to amma ya zaman ku a can gurin su
gaskiya akwai wahala mun wahala amma gashi nan yau Allah ya share mana hawaye gode ma Allah
sunana Sarah Sunday muna bacci ne kai muka ji yara suna iwu mu taimake mu ku taimake mu ni kuma a cikin bacci nake sai na soka asaban gado an ce in ba mu zo na ba za a kashe mu muka hakuri kai muka
za ku koma makaranta ganin irin abin da ya faru sanadin makarantar nan
insha Allah amma dai shawara da zan ba su dai wurin kwana dai gaskiya kasu kwana a makarantar
tsohon shugaban hukumar inshoran lafiya ta kasa Farfesa Usman Yusuf na cikin ƴan committee da suka shiga tsakani don ceto waɗannan ɗalibai kuma ya ce sulhu dai shine alkhairi maimakon yin amfani da bakin bindiga ko karfi
addinin mu ya ce wasul khair yaƙe yaƙe da bama bamai da me dole mu zauna mu yi magana yanzu kaga wannan taron da aka yi hadda limami daga Abeokuta sannan limamin Christians kuma duk yaran nan akasarin su duk kristoci ne amma shege ya tashi yayi ruwa tsaki kuma sarkin musulmi aikin da yayi kan fito da yaran nan ba kadan ba kowa ya shigo cikin wannan dan yaran mu ne wannan kowa ya shigo ai wannan aikin mu samu maslaha a kasar nan
rabaran Yohana Buru na cikin malaman addinin Christian dake goyen bayan hada kai domin kawo karshen dukkanin matsalar tsaro
ina cike da farin ciki da kuma san barka ga su Sheikh Ahmed Gumi wanda ya sadakar da dukiyarsa da kusan komai hadarinsa yana shiga daji kungurmin daji domin taimakon bil'adama ba tare da kula ko kai musulmi ko krista ne ko kai ba maguje ba ba duba yarinka ko bangare ko jinsi al'umma ba domin a ga Najeriya ta zauna lafiya hadin kan jama'a da ceto rayuka
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
kara a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja tsangayar ilimin ƙasa da ƙasa da muhalli ta Jami'ar Bayero da haɗin gwiwar Jami'ar Bad sun yi bitar hanyoyi masu sauki da lafiya na samar da wutar lantarki daga Kano Baraka Bashir ta aiko mana da wannan rahoto
a yunkurin kare muhalli tsangayar ilimin sanin duniya da muhalli ta Jami'ar Bayero ta Kano da haɗin gwiwar Jami'ar Bad dake kasar Burtaniya sun gudanar da wani taro a wannan mako domin ƙara juna sani kan amfani da hasken rana wajen samar da lantarki domin tabbatar da ci gaban ƙasa ta yadda za a rage karancin lantarki da Najeriya ke fama da shi Farfesa Adamu Idris Tanko wanda shine ya jagoranci binciken ya ce makasudin binciken dai domin lalubo hanyoyin magance matsalolin dumamar yanayi inda harkar makamashi ke samun koma baya a Najeriya ya ce tuni kasashen da suka ci gaba suke amfani da bola wajen samar da lantarki baya ga hasken rana da iska da ake amfani da su wajen samar da wutan lantarki a wasu kasashen da aka ci gaba
wannan kasa ta mu Allah ya albarkace mu duk waɗannan yanayi da zamu ce mun samar da makamashi kuma akwai hukumomi a kasar nan da aka dora musu nauyin yadda za su fitar da shi ya kamata a ce mun hada gwiwa da su da mu da muke jami'o'i da yan kasuwa da sauran jama'ar gari da su hukumomi na kasar nan a ce mun yi wani hoɓɓasa da zamu fito da wani yanayi da zamu canza alƙiblan bada musamman makamashi a wannan kasa wanda abin da muka gano kenan
Ummi Kultum Muhammad tana daya daga cikin malamai waɗanda suka yi nazari a jihohin Kano da Jigawa domin su gano menene waɗannan jihohi suka fi amfani da su wajen rage gurbatar yanayi a wani yunkuri na rage dumamar yanayi ko da yake ta ce mafi yawan su suna amfani da waɗannan kayayyaki ne sakamakon rashin wadataccen lantarki da ƙasa ke bayarwa
ba a taɓa zuwa kamar an bude musu abin yanda yake ba sannan kuma abin na da tsada ba za su iya siye ba amma kamar electricity haka za su iya amfani da ita suna iya amfani kamar da fanka sannan iya amfani kamar su charging wayoyin hanyoyin da su iya mashi abu dai kamar ne a sauƙaƙa kuɗin kayayyakin nan
Muhammad Indayi Nusa Usman daga jihar Niger wanda shi ma ya gabatar da takarda a yayin taron ƙarawa juna sani ya ce sun gano cewa idan dai ana son amfani da lantarki tare da amfani da hasken rana sai kungiyoyi masu zaman kansu da masu ruwa da tsaki sun nusar da gwamnatoci muhimmancin amfani da su
su mutanen da suka aka wakila akan NGO to su kadai ne za su yi magana da gwamnati su tsara civil service ko kuma su tsara yanayin mutane a dan encouraging din su in ba haka aka yi ba
daga ƙarshe dai masana sun ce amfani da hasken rana ko makamashi domin rage dumamar yanayi su ne abin da duniya ta saka a gaba hakan ce yasa ya zama wajibi gwamnatoci su maida hankali don rage shin wutar lantarki da Najeriya ke fama da shi Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya
Hukumomin Nijar sun kafa wata cibiyar tsaro kan iyaka ta ƴan sanda don hana ratsowar barayin mutane daga yankin Najeriya. Ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Gudanar da bikin kaddamar da barke ƴan sanda a garin birnin Kwanni kenan a ƙarƙashin jagorancin Al-Kash Al-Hada ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar su dai ƴan sandar da ke wannan barikin aikin su shine kula da tsaron iyakar Nijar Najeriya da ke huskantar zafafa abukawa jama'a a kananan hukumomin Najeriya da ke wannan yankin ta yankin Dinapas ke yi babu kakkautawa a bayan nan na tambayi ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar Al-Kash Al-Hada komi suke jira ga wannan rundunar da aka kaddamar da barikinta a garin birnin Kwanni a wannan lokacin da maganar tsaro ke daukar hankulan mahkumtan wannan kasar
to yau zai za a ci ga shekara biyu da aka so a wannan ai wannan taron da muka yi yau shekara biyu da lokacin nan president Bazoum yana shine minister na tsaron kasa a lokacin nan ya dauki niyya asa nan wajen ga abinda muka ce ma CMCF ita ce abu ne sabo cikin tsaron kasa tunda polisai ne gaskiya amma polisai ne da muka sa don saboda su yi tsaron kasa su rika yaki da yan ta'adda to wannan mutane ne da suka samu horo na musamman nan kenan sun iya aikin nasu kowa ya san da aikin da suke a nan wajen Kwanni wajen Maradi har in ce ma har wajen Hilingima a kai su don saboda sun iya aikin su don kuma mutane ne gaskiya muna buga gaba da su don saboda sun iya aikin su
taron da ya samu halartar jakadan kasar Jamus a jamhuriyar Nijar da wakiliyar jakadar kasar Holland a wannan kasar da wakilin shugaban yan sanda na kasa da wakiliyar ECAP Sahel da gwamnan jihar Maradi da sarakunan gargajiya da shugaban gundumar birnin Kwanni da magatakardansa da magashin nan gari da shugaban majalisar jihar Tawa da magatakardan ofishin gwamnan jihar Tawa Ibrahim Niko wanda a cikin jawabinsa a wurin wannan taron ya bayyana muhimmancin wannan rundunar ƴan sanda mai kula da wannan iyaka
wannan aiki da za a yi nan garin Kwanni za shi ba mu dama duka inda manyan itinami suke a zaƙulo su a yi musu hukunci aiki wannan ba na jami'an tsaro ne kawai ba har da mutanen gari suna da nasu ƙoƙari da suke iya kawo ko da ya kamata su kawo ƙoƙari nan shi ne kowa dai ya san kowa cikin gari in ba kowa ijiya ta shigo cikin gari ko wasu ɗabi'o'i da ba a san da su cikin gari an ka ganin suna wakana ya kamata da gaugawa a gaya ma hakimi ko a gaya ma sarki don a ɗauki matakai da kinji wuri da abu ya zan ya gagari mutane to yau yadda ni kwatanta muku wannan abun mun same shi kuma mu yi tanadin shi mu yi renon shi don ba banza an ka dauki garin kwanni an ka girka wannan runduna ba kun san da muna da makwabta mayyan masu shagulgullan miyagun kwayoyi da bindigogi ta hanyar sarki da suka biyowa su ji ta bagaruwa su haye hakkin baram su yi ta filiya su je a gando sa'annan su shiga mali su zo su kai motuna su kai isansi kuma waɗannan da an kai ma waɗannan kayan su komo suna halaka mana mutane
wannan barikin yan sanda na CMCF Compagnie Mobile de Contrôle da frontier mai kula da tsaron iyaka shine na biyu da hukumomin jamhuriyar Niger su kafa a nan birnin Kwanji ta la'akari da ababen da ke wakana a wannan iyakar ta Niger Nigeria inda a garuruwan Nigeria da ke iyaka da wannan yankin kulliyomin kakanji masu garkuwa da mutane sun hakayi jama'a Haruna Mamman na bago na birnin Kwanji sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanji a jamhuriyar Niger
Ana tare da shirin hantsi na muryar Amurka daga Abuja.
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka je an ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka yi suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorin.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza ƴan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole ne nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA, wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara
a ba daukan ba filata ne ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni ka dai makarantu masu inganci ne
to wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talaka da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su woho
menene woho zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da muryar Amurka
ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba
da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu yau a cikin shirin maudu'in namu ya karkata akan yanayin tsaro da Najeriya take fuskanta da yadda yake shafan al'amuran yanayi masana sun nuna damuwa a game da matsalolin da sauyin yanayi yake haifarwa kamar dumamar yanayi da rashin wadataccen ruwan sama wasu masu ruwa da tsaki akan al'amuran yanayi sun bayyana irin kalubalen da Najeriya ka iya fuskanta a sakamakon sace ɗaliban kwalejin kimiyyar gandun daji da masu sace mutane don neman kuɗin fansa suka yi a watan Maris na shekara ta 2021 Hajiya Halima Kyari Joɗa ta kasance ƙwararriyar kan harkar noma tsohuwar ma'aikaciyar gwamnati a ma'aikatar albarkatun noma da ma'adanan ƙasa a jihar Yobe ta ce lamarin zai iya janyo tasgaro akan harkar nazarin ilimin gandun daji a ƙasar Hajiya mecece mahaɗar sace ɗalibai da batun gandun daji
Alhamdulillah shi batun gandun daji abu ne babban al'amari ne saboda shi yake ba mu kariya shi yake ƙara kuma haɓaka harkar noma kin ga shi batun satan ɗaliban nan abu ne na tashin hankali sosai ka tura ɗanka ya je ya karatu wani haƙar kawai da zo don san ransa zai zo ya sace saboda yana neman kuɗin fansa shi ga daji da su wannan ba ƙaramin koma baya bane zai kawo mana tsaiko zai bana koma baya sosai saboda dama shi harkar gandun daji ba kowa ne ke karatun sa ba za ka samu a kullun dama daliban su kadan ne kuma yanzu ya kai ga kai ba inda zaka je kai nazari dole ne sai ka shiga cikin daji saboda kana harka ne da tsirrai kana harka ne da bishiyoyi kuma waɗanda ba sa magana kuma kowanne halayen rayuwarsa daban-daban ne bar ganin suna daji haka to yau aka wayi gari aka zo kawai waɗansu an shiga ma an je an sace su to wane ne ake so zai ci gaba da wannan bincike saboda a samu maslaha dan yanzu hakan nan muna cikin tashin hankali wannan global women din ba karaman hatsari bane mu akan mu ma a yanzu balle kana tunanin na bayan ka in suka taso ya za su yi al'amarin tsaro babban al'amari ne federal government tana iya kokarinta to amma sai ka kasa ganewa me yake kawo a ci gaba da wannan al'amari rashin ayyukan yi ne a'a san zuciya ne yayyawa to duk sai ka kasa ganewa
ana ta bangaren kuma mai fafutukar rajin kare muhalli Gloria Kasambulus wacce ta samu lambar yabo na Alfredo Sirkis Greenring a watan Yuli na bara kuma jagorar shirin Climate Reality a yankin kasashen Afirka na yamma ta ce tana fargabar abin da ka iya biyo bayan sace-sacen mutanen da yake faruwa a kasar
bari mu fara da aikace-aikacen da kika aiwatar tun daga lokacin da kika samu wannan lambar yabo na Alfredo Sirkis Greenring
ayyukan da nake yi dai wasu fi tsaftace muhalli ba kuma ba wai a Kaduna muke ba ko kuwa a Nigeria ba har wasu kasashe tunda shike ni ina coordinating West Africa muna shuka itatuwa a wuraren da an yayyanke itatuwa saboda wani dalili ko ruwa ya dauke su kuma ina aiki ta wurin environmental governance don kai mu duba dokokin da ya shafi muhalli mu tabbatar cewa gwamnati ba wai sun sa dokokin kawai ba amma dai ana bin dokokin yanda ya kamata don in akwai wannan dokokin zai rage abubuwa da yawa da ke faruwa da muhalli ina aiki ta wurin hadin kan al'umma yanda za su taimake kansu in ambaliyar ruwa ko gobara ta zo aiki na da ya kasancewa da al'umma ne don su ne yawanci lokaci abubuwan da ke faruwa da muhalli ya fi shafe su kuma ba su san yanda za su taimake kansu ba so muna taimaka musu don mu gane da su akan yanda abubuwan da ke faruwa da muhalli da kuma yanda za su kiyaye kansu su kuma kiyaye muhallin kawai na abubuwan su zo su shafa su da zo kuma suna shan wahala ba wai gwamnati kadai bane ya kamata su hana su daga faruwa ya kamata al'umma ma su ma su san abubuwan da ya kamata su yi don kat su kara nauyi ma muhalli kuma kara lallace muhalli
bari mu yi magana a game da sace ɗaliban kwalejin kimiyyar gandun daji da akai a Kaduna a watan Maris yaya wannan al'amari zai shafi wannan gwagwarmaya da kike
a matsayin na rajin kare muhalli da sauran mutanen da suke yin irin aikin nan da nake yi muna da dan damuwa da din wa'annan sace-sacen ya ci gaba za a zo a ce kila za a yanka itatuwan da ke daji don a samu a hana wa'annan masu sace-sacen su ci gaba da ayyukan da suke yi kin ga ta zama mana damuwa da wannan dajin da muke kokari mu tsare shi yanzu za a yayyanka wannan dajin to kin ga ta zama mana abin damuwa wannan sace-sacen da ake yi ya kamata mu fara identifying me ya jawo wannan sace-sacen in an gane za a iya a san abin da za a yi don a tsayar da wannan sace-sacen da ke faruwa kuma zai taimaka a san irin measures da za a sa a hana cin gaban wannan sace-sacen da ke faruwa kuma Allah ke tsarewa amma mu ma ya kamata mu taimaki kanmu
to mi suraro ala tilas anan zamu sallama a yau idan Allah ya bamu iko zuwa makon gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu Gloria Kasambulus da Hajiya Halima Kyari Joda sai Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu haɗu a shiri na gaba
a sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ne Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum